الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 16 ga watan uku shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai dangane da hadisin wato al-musibu salata, mai mugunta sallah wanda yazo ya bubbuga sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma alhali manzon Allah yana halarci, bayan ya dan bubbuga sallar sa sai yazo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli. Manzon Allah ya ce masa kuma ka saki sallah, domin wannan sallah ba sallah bace ba kai. Yaje kamar yanda ya iya, hallo ya dawo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya karbi sallama sai ya ce masa kuma ka saki sallah, domin wannan ba sallah bace kai. Ya koma ya saki, ya dawo manzon Allah ya ce kuma ka saki sallah. Ya ce ya Rasulullah, ina rantse da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, ban iya wata sallah ba banda wannan. Ya ce allimni ya Rasulullah, koya min yanda ake sallah ya manzon Allah. Manzon Allah ya nuna masa tun daga farkon sallah har zuwa karshenta. Manzon Allah ya nuna masa ga yanda zai yi. Shine dan uwa yake tambaya, idan irin wannan yawa kana a gabanka, kaga wani yayi sallah, sallah kotan kurciya, babu cika ruku'u, babu cika sujada, babu nutsuwa a cikin sallah, shin zaka iya umarnin sa cewa ya je ya sake sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wancan? Kwarai da gaske, a siyasance, a hikimance, sai ka nuna masa cewa ita fa sallah babbar ibada ce, kuma tana da wasu rukunai wanda sallah ba ta inganta, dole sai an zo da su. An gane ko? Ka nuna masa cewa ga yanda wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah, da yi wannan sallah manzon Allah ya ce masa kuma ka sake ba sallah ba ce ba. Me yasa? Saboda sallah ce botan kurciya. Abu ne sananne cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki wajibi ne akan dukkan musulmi. Idan kaga dan uwanka musulmi yayi abin da ba daidai ba, to sai kai masa nasiha ka galgade shi, amma galgaden da zaka yi masa a keɓance zaka yi masa a cikin girmamawa da darjantawa da bashi alhurma, ka nuna masa abin da yayi bai dace ba ya daina, ko kuma abin da ya kamata yayi in bai yi ba ka nuna masa cewa yayi. An gane ku? Don haka kasancewar wannan abu ne wanda yake wajibi. In yau ma aka yi dace wani yayi haka, to za ka kira shi kai masa nasiha ka nuna masa irin wannan sallah fa ba ta samun shiga a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda hadisi na cikin Sahihul Bukhari ya gabata a darasinmu, wanda wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani na sallah sallah ko tankurciya babu cika ruku'u babu cika sujada, da ya gama sai ya kiraye shi sai yake cewa wani tambaya nake maka, tun yaushe kake irin wannan sallah? Sai ce wallahi tun yau da shekara 20. Ya ce wallahi abinda nake tabbatar maka, inda ka saki ka mutu akan irin wannan sallah, to da ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Dan haka sallah wadda mutum baya miƙe gadon bayansa idan ya dago daga ruku'u ko ya dawo ya zauna tsakanin sujada ta farko da ta biyu, Allah baya karban irin wannan sallah. Karin fa'ida akan hadisin shine malamai suka ce idan ka shigo masallaci ba sallama ba za ka fara ma wani wanda yake zaune, sai in ka yi tahiyyatul masjid sannan ka zo ka yi sallama, kamar yadda wannan sahabi da ya shigo masallacin sai da ya yi sallah, da ya gama sannan ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama, manzon Allah ya karba. A lokacin da manzon Allah ya ce masa koma ka sake sallah domin ba sallah ba ce ba kai. Na'am.
Ana jake da hannu da mutum yake rinci.
To, wannan tambaya ta gabata. Na'am.
Malam, hukuncin mata da suke yin yaji su tafi gidansu.
Wai misali, wai mace da take yin yaji ta tafi gidansu. Wannan wani nau'i ne na wauta. Da rashin tunani da rashin tsinkayen nesa. In har an samu rashin zuttuwa, ku tsaya ku sasanta tsakankaninku. Kar kowa ya ji abin da ya gudana tsakanin miji da mata, sai in abu yayi kamari yaki cinyewa. Amma haka daga an danyi wani abu shikenan ta tashi ta tafi gida, kai kuma ka bi baya, wannan ba abin da yake haifarwa face matsaloli. An gane ku? Ba haka ba aka san matan shi ya cewa daga an dan samu jaɗin ja tsakanin miji da mata shikenan sai ta ce ni gidanmu zan tafi. To wannan kwata-kwata yana kawo rabuwar aure, kuma yana sanya shi wannan miji wato ya kyamace ki ya tsane ki, saboda duk abinda ya faru na matsaloli, to abinda ake bukata ma'aurata su tsaya su sulhunta junansu, su sasanta ba tare da wani ya san menene ya gudana tsakaninsu. Na'am.
Ya
sa ga wani namiji gaba, iya inda zai tsaya inda yake tsaya ma namiji, saboda namiji ne a gaban shi. Iya inda zai yi sai ya tsaya wato a daidai kafadar shi. An gane ku? Domin in gawar namiji ce, limami yakan tsaya wato a wajen kafada. Idan gawar mace ce, yakan tsaya a tsakiyar gangan jikinta, ma'ana daidai wajen cibiyarta. To a nan gawa ce biyu aka haɗa ma liman zai musu sallah a lokaci guda. Ga gawar namiji ga ta mace. Gawar namiji ita za a sanya gab da limami. Sannan a mai a kawo gawar mace a sanya bayan ta namiji. To tunda namiji ne a gabansa, iya inda zai tsaya wurin kafadar namiji. Saboda a nan ita macen mai biya ce, inda a ce ita kaɗai ce, to da tsakiyar gangan jikinta ne zai tsaya. Idan muka koma cikin ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, galibi akan rinjayar da maza akan mata. Don haka a nan daidai kafada zai tsaya ta namiji, domin shi ne gab da shi. Na'am. Yawwa, sai ka ɗaga muryar ka. Ban ji ba farkon tambayarka.
Dangane a yau da in mutum ya tashi ginin sarga da in yake zo yake sai a kan hanya da mota tana wuce
ginin rami a kan hanya, ka yi dal ka rife wanda ruwan kazanta na gidanka ya ringa shigowa, wannan ba laifi ba ne, ba a kiran shi cin iyaka. Cin iyaka shi ne ka matso ka kare gidanka, in ma ka karo shi ya zaman to ya shiga titi ga inda aka yanka maka sannan kai ka yi gaba wannan zalunci ne ko ya zaman to ka ci iyakar dan uwanka amma dan kai gini a kan titi ruwa yana shiga ruwan kazanta da yake fitowa wannan ba a kiran shi cin wannan ba a kiran shi cin iyaka kwarai illa kasancewar ka amintar da shi yanda wani ba zai fada ba an gane ku so da yawa yanzu a yau jama'a da suke barin gwalalansu yana zuba akan titi ruwan kazanta yana fata kofofin jama'a kuma duk waɗanda suke masu wucewa wannan yana cutar da su wannan haramun ne kwata kwata baya halatta haramun ne ga duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama ya aikata abin da zai cutar da ƴan uwan shi mu'minai ubangiji ta'ala yayi kashidi yayi barazana akan masu cutar da mu'minai mata da mu'minai maza ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ubangiji ta'ala yace tabbas sun dauki wato wani yanki wanda yake mai girma an gane ku wa ithman mubina da zunubi wanda yake mabayyani ma'ana sun dauki laifi mai girma dan haka barin ruwa akan titi na kazanta ya ringa fitowa daga cikin gidanka ba tare da ka masa hanyar da zai tafi cikin wani rami ya daka wannan ya tsaya in ya kai a kwashe shi wannan akwai nau'i wanda yake da cutarwa abin da ya dace kowa ya yi rami ruwan kazanta da yake fitowa daga cikin gidansa ya zamanto ya shiga cikin wannan rami ramin kuma a yi masa murfi wanda yake amintacce in ya cika aje a kwashe amma a bar shi yana yawo akan titi wannan haramun ne baya halatta ko a bar shi a bude yara kankana ko makaifi ko wani wanda yake mara lafiya ya je ya fada wannan shi ma ganganci ne na'am to dai ta isa wai kafiri idan ya ma musulmi sallama yaya zai yi arne idan ya maka sallama iya abinda zaka ce in ba yahudi ne ko ba nasari ne idan ya maka sallama manzon Allah ya ce iya abinda zaka ce masa wa alaiki an gane ku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta din yake cewa la tabda kul yahuda wan nasara bisalam yahudawa da ƴan mushe manzon Allah ya ce kada ku fara musulmi sallama haramun ne musulmi ya ma arne sallama manzo Allah sai ya nuna cewa idan su suka yi karambani suka muku sallama manzo Allah ya ce fa qulu wa alaikum ku ce da su wa alaikum kawai ku ja bakin ku kyale wannan kenan yana nuna cewa arne ba a fara yi masa sallama yi ma arne sallama haramun ne amma in shi yayi karambani ya maka sallama to iya abinda zaka ce masa wa alaikum ba zaka kara assalamu ba amma arne wanda yake ba ma guje kwata kwata wanda yake ba ahlul kitabi ba in ya maka sallama iya wanda zaka ce sai ka maisa kamar misali gaisuwa ta al'ada yawwa ko gaishe ka da sauransu dan ita wannan manzon Allah ya nuna cewa yahudai da manasari kar ku fara musu sallama in sun muku sallama manzon Allah ya ce wa alaikum za ku fada musu wannan kenan manzon Allah ya kayyade mana yahudawa da ƴan mushe baya halatta mai musu sallama balantana kuma wanda yake arne ba ma guje wanda kwata-kwata ba shi da addini a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen suntuwa wanda malam ya zo mana da hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda ke cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tsuntuwar zinari da azurfa wannan zinari da azurfa su ne kudaden da ake amfani da su a wancan lokaci dan haka sai ka kiyasta kudaden da muke amfani da su a yau da takardun da garahuna wato a kan su Allah sai ya faɗa ga wanda ya masa tambaya yanzu Allah ya ce masa a arifika aha wa ifasaha kai wanda kai tsuntuwar kudi manzo Allah yace kai kokarin sanin wato shine arzunzumin bakin cika idan aka ce alwika shine arzunzumi dan tsumma kenan wanda ake daure bakin shika ta kudi kenan a yau ne zamu ce tunda amfani ne ake da wato ita wata fartumu ne iya abinda za ta yi sai kai kokarin sanin farmeci din kala ko kala ne sai yace wa ifasaha wato da ita saritar idan aka ce al ifas a Hausa shine ake kira da wannan sarita idan aka ce sarita ita ce jikar da ake zuba kudi an gane ko shine yace wa ifasaha wato da jikar kudin kenan in misali fartumo ne ce sai ka tsaya ka diba duk da cewa fartumo ne shi ma ai tarjama ce dai wai jikar da ake sanya kudi amma a Hausa abinda ake kiranta sarita ake kiranta kenan sai ka yi kokarin sanin ita jikar ta tsumma ce ko ta fata ce ka yi kokarin sanin launinta ja ce ko baka ce ko tsanwa ce ko fara ce sannan kuma kudaden da suke ciki da abin da yake tattare da su sai ka tsaya ka huddo ka lissafa ka ga nawa ne yan goma goma nawa ne yan jika biyar biyar nawa ne yan jika jika nawa ne canji nawa ne wasu takardu ne waɗanda suke hada da kudin kuma arif hasana bayan ka gama sanin ita jikar da madaurin bakin da adadin abin da yake cikin ta na kudi manzo Allah yace sannan ka ci gaba da sanar da cewa kai tsuntuwa tsawon shekara guda an gane ko ka ci gaba da sanarwa ko tana kasancewa a inda jama'a sukan taru kamar kofar masallaci sai kai sanarwa in an gama sallah jama'a sun fito sai kai sanarwa na yi tsuntuwa lokaci kaza a wuri kaza tsuntuwar kudi ce ne wanda ya san nashi ne ya zo ya yi bayani haka duk wani taron jama'a kamar taron daura aure ko kasuwa da sauransu sai kai kokarin sanarwa an gane ku tsawon shekara guda za ka yi kana sanarwa manzo Allah sai ya ce fa in lam tura idan shekara ta cika wato ba a yi sanin cewa kenan ba a zo aka sanar da kai cewa ga mai dukiyar ma'ana mai dukiyar bai fito ba tsawon shekara guda manzo Allah ya ce fastan fikha manzo Allah ya ce ka kashe kudin fastan fikha ka yi kokarin wato kashe kudin in ma a amfanin kanka ko kai sadaka da su ko kai kyauta iyaka ka dai ta rage kai ka sanya ya za ka yi da su manzo Allah ya ce bayan ka kashe wannan kudade wanda kun waji'atan indak wannan tsuntuwa ka san da cewa ta zama ajiya a gonka shin kayan ajiya yana halatta a ci abinda nake nihi kayan ajiya yana iya zamantowa mallakar mutum baya iya zamantowa mallakar mutum kayan ajiya in shekara dubu zai yi a matsayin ajiya ce amana ce ran da mai kayan ya fito ya ce kayan ya zo ya ce kayan shi ke bukata dole a dauka a bashi to dan haka ita shari'a anan ta baka damar ka yi amfani da abin da ka tsunta na kudade bayan cikar shekara in ka yi amfani da su ka san da cewa kuma wannan amfani da kai da su ba ka mallake su ba dindindin a sun zama ajiya a wajenka shine manzo Allah yace fa in jaa aqaribuha yawman min ad-dahr idan mai neman wannan dukiya ta shiga tabata ya zo wata rana daga cikin zamani ma'ana koma bayan shekara nawa ne manzo Allah yace fa addiha ilai ka dau dukiyar shi ka bashi in akwai ta take yanki ka bashi in babu kuma ya biyo ka bashi an gane ko ya biyo ka bashi ko kuma ka nema ya yafe maka domin haƙƙinsa ne to wannan yana nuna mana ashe tsuntuwa da ake yi ta dukiya wannan amana ce ubangiji ta'ala ko ya mana umarnin cewa duk wasu amanuni mu yi kokarin bayar da su zuwa ga masu su inna allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha, ubangijin ku na umarnin ku ku bayar da amanoni ga masu su. Dan haka idan ka tsinci dukiya ka san da cewa amana ce, baya halatta daga ka tsinci kudade ka shiga shagalinka. So da yawa zaka ga jama'a suna hidima da abin da suka tsinta, in da mutum ne ma wanda yake sauraron radio sai ya daina sauraro don kar ya ji an ba da cigiya. Haka wasu suke, sai ka ga mutum kawai daga ya tsinta ya shiga sha'aninsa. Irin wannan cin amana ce, wallahi nan ba da dadewa ko ta baiwar Allah wanda kai abincin bakinta baka yi karhin shi ba. Ta tsinci kudade, ina ji kudaden sun kai wajen jika da riru, har ta gaji da ajiyarsu da cigiya da komai tsawon shekara guda, ta zo take tambayar yaya ya kamata ta yi da su. Ita ko daga kaganta za ka tausaya mata, batta da shi, batta da dalilin shi, kuma ga kudaden da ta tsinta, amma maimakon ta yi amfani da su don tsoron Allah sai ta ajiye wannan kudade. To haka ake bukatar muminai su zamantu mutanen kwarai masu rukun amana. In ka tsinci kayan jama'a ka kiyaye, kai ma nan da aka tsinci naka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya kayanka su fada hannun kwarai. Yanda ka kiyaye dukiyar jama'a, haka Allah zai wakilta wanda zai kiyaye dukiyarka. Aljaza'u min jinsil amal. Amma da zaran ka tsinci dukiyar jama'a ka yi shagalinka, to nan da ka badda taka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya ta hannun da ba za ta dawo ba. Shine yace fa in ja'a qalibuha yawman min ad-dahr fa addiha ilayhi. Manzon Allah yace idan mai neman wannan dukiya tashi ya zo wata rana daga cikin zamani, ma'ana ko da bayan shekara nawa ne, manzon Allah yace fa addiha ilayhi, dauka yin shi ka bashi. Sannan wannan mai tambaya wa sa'alahu al-dawallati al-ibn, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fataccen ragumi. Manzon Allah ya fusata kamar yadda yake cikin wata riwaya, manzo Allah ya ce masa malaka walaha, mi ya hada ka da bataccen ragumi? Da aha, manzo Allah ya ce rabu da ragumi. Fa inna ma'aha hiza'aha wasika'aha, fa inna ma'aha hiza'aha wasika'aha. Manzo Allah ya ce ragumi tare da shi akwai takalminsa, daji wanda yake mai nisan gaske ragumi yakan sare shi da tafiya ba tare da ya ji komai a jikinsa ba. Wasika a hamar zan Allah ya ce kuma akwai salkar shi tare da shi, raƙumi yakan ɗau, yakan kwashe kwanuka, kwana da kwanuka bai sha ruwa ba, kuma kishi ruwa ba ta dame shi ba, kuma da kan shi yake zuwa mashaya ya je ya sha ba sai an kai shi ba. Taribul ma'a, zan Allah ya ce ka rabu da shi, ya ringa gangarawa tamki mashaya ya je ya sha ruwa, wata abu da shajara kuma ya je ya ci itace, a bar shi kawai ya shiga sha'aninsa. Allah ya hure masa yana da wuyan da daga ko ina zai iya lekawa ya sha ruwa cikin wannan cikin tabki ko cikin wani kogo, yana da wuyan da zai daga bakinsa icce ko mun nisan shi ya samu inda zai ciro ganyen icce ya ci, kuma kowane nau'in icce galibi raƙumi ci yake, ko yana da kaya. To amma yanzu tinkiya ko akuya, idan babu ciyawa za ta iya cin ganyen icce wanda yake jikin icce? Ba ta iyawa. Shi ne annabi manzo Allah ya nuna cewa taribul ma'a, ka rabu da raƙumi, tare da shi akwai takalminsa, akwai salkarsa, ya ringa zai kima mashaya domin ya sha ruwa, wata akulu shajara kuma ya ci ganyen itace, hatta ya ji da harabuha, har akai lokacin da mai shi zai same shi. Dan haka raƙumi ko a cikin sahara ka ganshi baya halatta ka kama shi. Sai ya ce wasa'alahu an sha, wato sai mai tambaya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fatattar tekiya ko akuya. Lafazin sha ismul jins ne, kankanan dabbobi, tumaki da awaki. Fa qala, sai manzon Allah ya ce khuzha, idan ka ga fatattar tekiya ko akuya, manzon Allah ya ce kamata. Fa inna ma hiya laka, in ka kama mai yiwuwa za ta zama taka, domin in ta kai shekara kana cigiya mai ita bai fito ba, to za ka iya amfani da ita, amma ka san da cewa ko yaushe ya fito za ka biya shi kudinta. shine manzo Allah sai ya ce auli akika ko kuma ta zamanto ta dan uwanka kenan in ka rike ka ci gaba da cigiya me yiwa me ita zai iya fitowa ka bashi kayan sa auli zibi ko in kai baka kama ba kenan naman daji kamar kirkici ko kura ko abin da yake kama da haka to zai iya zamantowa da wasu dan haka mun yi bayani a baya idan ka tsinci tinkiya ko akuya idan zaka iya rike ta ka bata abinci to wannan sai ka ci gaba da rike ta ka bata abinci abinci wanda yake matsakaici na dabobi an gane ko kar ka bata abinci kasa in kana iya bata wanda yake kololuwa kamar irin su ciyawa gujiya da sauransu sai ka ci gaba da bata in ba za ka iya ba sai ka nemi abincin dabobi wanda yake matsakaici ka ringa ba wannan dabba sannan duk abin da ka kashe ka lissafa ran da mai ita ya fito ya biya kai karbu dabbar shi an gane ko idan ba ya da abin da zai biya ka sai a yi mata kuɗi inda ciko kai masa ciko in kuma dabbar ba ta kai ba kuɗin da ka kashe mata kenan anan sai ka rike dabba in ya so shi kuma ya yi maka ciko in kuma ba za ka iya rikewa ba to abin da za a yi kai tsaye sai ka sayar da ita sai ka ci gaba da ajiye kuɗin amma ka ringa sanarwa lokaci kaza na tsinci tinkiya a wuri kaza an gane ku wanda ya san tashi ce ya zo ya yi bayani idan ya zo ya yi bayani tinkiya ce mai kulli tana da bakaken kafafu ko kuma ga nau'inta misali kamar irin wanda ake ce musu gudawa da sauransu ya zo ya yi bayani kenan wannan sai ka ba shi dabbar shi to shine manzo Allah ya ce in ma kai ka kake cewa kuzha ya ce ka kama ta fa inna ma hiya laka manzo Allah ya ce in ma ta zamanto ta ka auli akika ko ta zamanto ta dan uwanka kenan in mai ita ya fito auli zai ko kuma ta zamanto rabon kirkeci za mu tashi babi na gaba qala al musannif rahimahullah ta'ala kitabul wasaya malam Allah ya ji kansa ke fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen wasiya lafazin wasaya jam'i ne na wasiya kamar yanda in ka ce hadaya mufradinsa shine hadiya kalima ta wasiya an ciro ta ne daga fadas wato na larabawa da suke cewa wasaitu shay'a usihi bima'ana idza wasaltuhu shine suke cewa wasaitu shay'a ai wasaltuhu domin ita kalima ta alwasiya abinda take abinda ta kunsa na ma'ana shine alwisal ko kuma kace alwaslu sadar da wani abu da wani abu ka hada su me yasa saboda shi mai wasiya yana kokarin sadar da abin da ya kasance a kan shi a rayuwarsa ta duniya game da abin da zai kasance bayan mutuwar shi kenan wani aiki ne wanda kake kan shi a rayuwarka to sai kake kokarin ka sadar da wannan aiki kenan da abin da zaka kasance bayan mutuwar ka kenan koda Allah ya maka rasuwa wannan abu ya ci gaba kada ya tsaya shine ake kira da wasiya kenan to dan haka wani lokaci akan ce wasa amma sadun din kenan ta shige ko ka ce ausa kenan idan ya kasance muta'addi ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqu kamar yadda Nafi shi kuma ya karanta wa ausa biha ibrahimu banihi wa yaqu a shar'ance idan aka ce wasiya shine malamai suka ce tafwidun khasun bitasarruf bil mali ba'da al maut wato me kalamari wanda yake kefantacce game da yin tasarrufi da dukiya bayan mutuwar mai ita ka me kalamarinka zuwa ga wani cewa yayi kaza a cikin dukiyarka bayan mutuwarka shine ake kira da wasiya shine suke cewa kenan tafwidun khasun me kalamari ke kwantacce bit tasarrufi bil mali game da yin tasarrufi da dukiya ma'ana ayi akai akawo akan dukiyar ba'da al maut bayan mutuwar mai ita kace idan na mutu a cikin dukiyata a dauka za a yi mun kaza a dauka za a ba wani a dauka za a yi kaza a dauka za a yi kaza shine ake kira da wasiya ita wannan wasiya abu ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana ita da nassi na alqur'ani hakanan da sunna ta manzansa sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan babi zamu ga hadisai kusan guda uku da malam yazo da su waɗanda suke tabbatar mana da shar'ancin wasiya dalilai daga cikin alqur'ani farko na daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin Ubangiji ta'ala yake cewa kutiba alaikum ku san da cewa an wajabta muku idza hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa ya halartu ma dayan ku lokacin da mutun ya kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da baya tsammanin tashi ko kuma ka haru cikin wani hadari zaka fita fagen daga a dawo ba Allahu a'lam suna da wani takalmi an gane ko Hausawa suke kiran shi Allahu a'lam ko Allahu ya'lam takalmi kafa ciki da mata suke sawa wai da ya tsar ko ba ya tsar shine kenan ka fita fagen daga a dawo ko ba a dawo ba wannan sani na ga Allah kaga wannan wani babban hadari ne ka shiga to wannan shi ma dole ne mutum yayi wasiya haka lokacin da mutum misali ya hau hadari misali irin teku ka hau jirgin ruwa sai ka hada masa da jirgin sama shi ma anan kar ka sake ka hau in akwai wani abu na wasiya to dole ne kai wasiya shi ne ubangiji ta'ala yace kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf ubangiji ta'ala yace an wajabta muku yin wasiya ga uwa da uba da dangi waɗanda suke na kusa an gane ku in har wato mutun ya bar dukiya to an wajabta masa yin wasiya a lokacin da alamun mutuwa suka halarto masa ma'ana lokacin da ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na baddama wanda ake jin tsoron wucewa kaga wannan aya me take nuna mana cewa yin wasiya abu ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana dan haka abu ce wanda Allah ya shar'anta haka ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati thnani dhawa adil minkum alaya wanda ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati thnani dhawa adil minkum ubangiji ta'ala yace ya ku wadanda kuka gaskata ubangijin ku kuka gaskata manzanninsa shaida tsakankanin ku idan alamun mutuwa ya halarto ma dayan ku lokacin da zai yi wasiya ubangiji ta'ala yace isnani zawa adilin mutum biyu wadanda suke wannan ma'abuta adalci daga cikin ku sune shaida a samu mutum biyu wadanda suke adalai mu'minai a shaida musu cewa abu kaza na wane ne an gane ko ajiya ce a wajen wane kenan ko bayan ran shi a dauka a ba mai kaya-kayan sa kamar yadda bayani zai zo sannan kuma malamai sun yi ijma'i gaba daya akan cewa wasiya abu ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayin sa ita wasiya tana daga cikin wato abubuwa waɗanda suke na kyawun karantarwa ta addinin musulunci hiya min mahasinil islam tana daga cikin kyawawan karantarwa na addinin musulunci domin ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana wasiya ba dan komai ba saboda shi mai dukiya wato yayin kokarin samun wani sakamako na lada a cikin wani bangare na dukiyar shi ko da bayan mutuwarsa an gane ko rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa kasancewar ubangiji ta'ala ya halitta mana idan mun shiga yanayi wanda yake na baddama maimakon ka tafi gaba ɗaya ka bar dukiyarka ta zaman tuta magada, wanda in sun yi alkhairi kansu suka ma, in sharri suka yi kansu suka ma, wani abu daga cikin dukiyar ba zai tarar da kai ba, domin kai ba kai kai ba. To a nan Ubangiji Ta'ala sai ya halitta mana cewa mu ɗau wani yanki daga cikin dukiyarmu, mu yi wasiya, mu yi wasiya game da wani yanki daga cikin dukiyarmu, a sarrafa shi akan wata fuska daga cikin fuskoki waɗanda suke na alkhairi, kenan ya zamanto ladanmu ya yi ta gudana koda bayan mutuwarmu har zuwa kiyama. Shi ne hadisi ya inganta a cikin Sunan Ibn Majah, wanda Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganansa haka nan a cikin littafinsa mai suna Irwaul Ghalib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi sulusi amwalikum ziyadatan lakum fi hasanatikum, ko kuma ziyadatan lakum fi a'malikum. Kusan da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muku sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarku a lokacin mutuwarku, wato dan ƙarin lada a cikin ayyukanku, ma'ana dan ladanku ya ƙaru. Ubangiji Ta'ala sai ya halitta mana kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarmu za mu iya yin wasiya da shi a lokacin mutuwa, domin ladanmu ya ƙaru, mu ƙara samun kusaci da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tafsasawa game da bayansa. Gaya ka zo ƙarshe, jan danja ta kama, kenan ka samu guzurin da za ka wuce da shi bayan abin da ka tanada a rayuwarka, kenan a nan ka ƙara guzuri, domin tafiyar tafiya ce wadda take mai nisa. Ita wasiya, duk da cewa a hadisin insha Allahu kenan za mu yi bayani game da menene hukuncin ita wasiya, shine malam sai ya shigo da wato hadisin Ibn Umar, shine malam ke fada al-hadithul khamis wa tis'una ba'da al-mi'atayn an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun inda zada Muslim. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. واتو عبد الله بن عمر الله إقرار وصيته كيف أتي ولن يمزم الله صلى الله عليه وسلم يجي ما حكم رئيس مسلم. Manzon Allah yake cewa bai dace ba ga mutum musulmi, an gane ko, ma haqqu'l muslim ai laysa min al-haqqi was-sawabi lil muslim, ma'ana bai dace ba ga musulmi lahu shay'un yusi fihi, wanda ke da abinda yakan yi nihin yin wasiya a cikin sa, ma'ana yake da abinda zai iya yin wasiya a cikin sa. Manzon Allah ya ce ya bitu laylatayn ai bai dace ba ya kwana wato dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, manzon Allah ya ce face sai wasiyarsa ta kasance a rubuce a bunsa, ma'ana duk musulmin da yake da abin da zai yi wasiya, abin da za ka yi wasiya in ma akwai haƙuƙuwan jama'a a kanka, an gane ko, ko haƙƙin mahaliccinka a kanka wanda ya zama wajibi ka bayar da shi, ko kuma kai kana da wasu haƙuƙuwa naka akan wasu jama'a, to bai dace ba ka kwana dare biyu, a wata riwaya zuwa dare uku, a ce kayi kwana uku baka rubuta wasiyar ka, manzo Allah ya ce wannan bai dace ba, ba ɗabi'a ba ce ba ta mumi. In dai musulmi ne to bai dace ba a ce ya kwana kwana biyu ko kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya ba, shine manzo Allah ya ce ma haqqul imri'in muslim bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi, wanda ke da abin da zai iya yin wasiya a cikin sa, ya bitu laylatayn ya kwana dare biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda, manzo Allah ya ce face a samu wasiyarsa na rubuce a bunsa, al-Imam Muslim ya dada a cikin riwayar sa Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ma marrat alayya layla yace dide da dare daya yace bai taba wuce ni ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك tun lokacin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka illa wa indi wasiyati yace face akwai wasiyata a gona dare ɗaya bai taba wuce Ibn Umar tun daga ran da yaji wannan faɗa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullun in zai kwanta wasiyar shi tana rubuce a gonsa idan akwai abin da za a ƙara a ƙara idan akwai abin da za a rage a rage kullun wasiyar shi tana rubuce a wannan hadisi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da al'ummarsa yana ƙara mana kuzari da ƙarfin gwiwa akan cewa mu yi gaggawa zuwa ayyuka na alkhairi mu ribanci wato damar da muke da ita kafin ta kubuce an gane ko kafin wannan dama ta kubuce domin anan shine manzon Allah yake nuna cewa duk wanda yake da abin da zai yi wasiya to kada ya bari wannan dama ta kubuce masa maza yayi gaggawa yayi wasiyarsa iya lokacin da aka ba mu kar mu bari dare biyu ya wuce zuwa uku face sai mun rubuta wasiya domin yin gaggawa zuwa rubuta wasiya wannan yana daga cikin rigaye-rigaye akan ayyuka zuwa ayyuka na alkhairi kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ayoyi sun wuce a lissafa Ubangiji ta'ala yana yaban bayinsa masu gaggawa zuwa ayyuka na alkhairi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun da fadarsa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in da fadarsa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli da fadarsa fastabiqul khairat da fadarsa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin wadannan ayoyi gaba daya yabo ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yi ga wadanda suke gaggawa zuwa ayyuka na alkhairi a wasu ayoyin kuma umarni ne kai tsaye Ubangiji ta'ala yake mana cewa mu yi gaggawa zuwa ayyuka na alkhairi kamar yadda yake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-aya da fadarsa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum al-aya da fadarsa fastabiqul khairat dan haka yin gaggawa zuwa rubuta wasiya yana daga cikin rigaye-rigaye a cikin ayyuka na alkhairi domin shi dan adam wato bai san ba iya gwalgwadon rayuwarsa baka san lokacin da mutuwa za ta mamaye ka yanzu ne ko zuwa jimawa ne ko gobe ko jibi ko gata wannan abu ne wanda ke hannun Allah domin ranar mutuwa rana ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya koye ma bayinsa babu wani wanda yake tarayya da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin haka kowa Allah ya koye masa ranar mutuwarsa kuma ba dan komai ba saboda wata hikima dan adam ya zamanto a kullun a cikin shiri yake a kullun a cikin shiri yake to dan haka kenan anan saboda dan adam ya jahilci iya gwargwadon zamani wanda yake na rayuwa sai aka nuna masa cewa kada ya sake dare biyu ko uku su wuce shi ba tare da ya rubuta wasiya ba wanda game da rubuta wannan wasiya akwai meka wuya da kwatanta umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mazanciya musamman Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa tun lokacin da naji wannan fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar yake cewa dare ɗaya bai taba wucewa a kaina yace face sai na rubuta wasiyata tana nan a gona a aji dan haka wannan hadisi a takaice yana kwadaitar da mu akan cewa mu yi kokari mu rubuta wasiya domin ita wasiya tana daga cikin kyawawan karantarwa na addinin musulunci domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala rahama ce tashi da jin kansa game da mu domin mu ƙara samun guzurin da zamu iske shi zamu haɗu da shi a gobe kiyama ma'ana shine ayyuka na ƙwarai sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana matsayi da martaba ta Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yarda, da yanda kuma yake da ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana dan adam abinda ake bukata, ma'ana musulmi ya zamanto kullun a cikin shiri yake, kullun a cikin shiri yake, ya zamanto kayanka a daure suke. Menene kayanka a daure? Duk wasu ayyuka na kwarai ka ringa kokarin tana da su, duk wasu ayyuka wanda suke na banza ka nisance su. Sannan kuma wannan yana nuna mana ita wasiya abu ce wanda ake bukatar a rubuta ta. Rubuta wasiya ko abu na farko in za a rubuta wasiya, a yi rubutu wanda yake kyakkyawan rubutu, wanda mai tada baki ma zai iya karantawa. Sannan kuma ya zamanto ma'anar ita wasiyar, abinda za a rubuta ya zamanto ma'ana ce a fili, ba sai an tsaya ba an yi amfani da tunani da komai sannan a gano cewa me yake ne. In an rubuta sannan kuma a samu mutum biyu adalai, sannan a shaida musu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani zawa adlin minkum, a samu kenan adalai a rubuta. Don haka anan manzon Allah ya ce zauna su shaida, don haka anan ya ce illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, manzon Allah ya ce face a samu wasiyarsa abunsa a rubuce. Sannan wannan hadisin yana nuna mana ita shari'a ta musulunci asali Allah ya shar'anta mana wannan shari'a domin dauke mana duk wani kunci da wani tsanani, don haka anan aka jinkirta mana mutum zai iya yin kwana biyu zuwa kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya ba, amma kar ya sake ya wuce dare biyu ko dare uku ba tare da ya rubuta wasiya. In wani abu ya karu ka kara, in wani abu ya ragu sannan ka rage. Misali anan, in bashi ne kake bi, wani ya zo ya biya ka wanda da kai kuma ka rubuta wani ina bin shi kaza, misali kana bin shi miliyan guda sai ya biya ka 500, anan sai ka zo ka shafe wannan miliyan guda sai ka maida ta 500, wadancan shaidu kuma ka je ka shaida musu a cikin wasiyar da na rubuta na shaida muku wani ina bin shi miliyan guda, yanzu ya ban 500 sauran 500. In kuma miliyan guda kake bin shi ya zo ya kara amsar wata miliyan, da ka shaida ma mutane cewa wani ina bin shi miliyan guda, to sai ka koma ka kara shaida musu, to yanzu ta zama miliyan biyu, sai ka kara rubutawa. Sannan ita wasiya wato hukun dangane da hukuncinta, wani lokaci wasiya takan zama wajibi, a wani lokaci kuma takan zama mustahabi. A lokacin da wasiya takan zama wajibi akan mutum shine lokacin da ya kasance akwai haƙuƙuwa na wasu akan ka, imma haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar misali zakka, ka yi jinkirin fidda zakka baka fidda ba, an gane ko? To sai ka rubuta a cikin dukiyata ban fitar da zakka ta wannan shekara, don haka ko Allah ya mun rasuwa a fitar da wannan zakka, domin haƙƙi ne na Allah, ana binka dole ne ka yi wasiya a kan shi. Ko kuma ya zamanto akwai kafara a kanka, idan akwai kafara a kanka shi ma wannan haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dole ne ka yi wasiya. Ka yi wasiya, in azumi ne ake binka ka rubuta na sha azumi adadi kaza, azumi na shekara kaza, ko kuma azumi kaza, ko kuma akwai azumi na kafara a kaina, ko kuma akwai kafara ta kaza a kaina, to wannan su ma haƙuƙuwa ne na wajibi wanda Allah ya tilasa ma bayansa, dole ne mutum ya rubuta. Ko kuma ya kasance akwai haƙuƙuwa na bayi a kanka, misali wasu suna binka bashi, ko wasu sun kawo ajiya a gunka, to anan dole ne ka rubuta wasiya, wane ya bani ajiyar kaza a lokaci kaza, ga kuma ajiyarsa kaya kaza ne kuma adadinsu kaza. In bashi ne jama'a suke binka ka rubuta, wane yana bi na kaza, wane yana bi na kaza, wane yana bi na kaza, kowanne ka yi bayani gamsashe yadda za a gane wane dan wane mai sai da kaza, na ɗauki bashin kaza a wurin shi a rana kaza, ka rubuta. wannan shi ma yana bi na bashin kaza a rana kaza ka samu mutum biyu ka shaida musu kaza waɗannan nabi biyu dukkan wannan wasiya ce wadda take wajiba sannan hallo akwai lokacin da ita wasiya take zama wajibi kamar lokacin da ya kasance jama'arka wato jama'a ce wadda ke da wasu ayyuka waɗanda suke sun saba ma shari'a musamman ga abin da ya shafi musamman abin da ya shafi jana'iza da sauransu abubuwa na bid'o'i da suka kunno kai to irin wannan ba a buƙatar mutum ya tafi ya bar baya da kura abin da ake buƙata ka yi ƙoƙarin wasiya ka ce in na mutu amun kaza amun kaza amun kaza domin Allah ne shar'anta ko in Allah ya mun rasuwa kar amun kaza kar amun kaza kar amun kaza domin ya saba ma Allah ya saba ma manzansa dalili akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبنجي تعالى يكي تشيوا باب وندزي كامتشي الدين إبراهيم عليه السلام معنى الدين المسلمين illa man safiha nafsa sai mutumin da ya wawaitar da kansa sai wanda yake wawa wanda bai san ciwon kansa ba shine zai kyamaci musulunci shine Allah ya ce wa man yargabu an millati ibrahima ba wanda zai kyamaci tafarkin ibrahimu alaihi salam shine musulunci illa man safiha nafsa sai wanda ya wawantar da kansa ma'ana wanda bai san ciwon kansa ba ubangiji ta'ala ya ce wa laqad istafainahu fid dunya Ibrahim ubangiji ta'ala yace mu ne muka zabe shi a nan duniya an gane ko muka darjanta shi muka kimanta shi zabin da Allah ya masa Allah ya bashi annabta da manzanci kuma ubangiji ta'ala ya sanya masa karbuwa a wajen dukkan wasu ma'abuta addinai hatta da Yahudawa da awar cewa Ibrahim alaihi salam da addinin sa yazo na Yahudanci akan Yahudanci yake haka su ma ɗan mushaw suke da awar cewa wato annabi Ibrahimu nasu ne da nasaranci yazo haka su ma mushrikai ma guzawa suke da awar cewa su ma akan tafarkin Ibrahimu suke gaba ɗayan su Allah ya karyata su ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushriki inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin dan haka mu muka fi kowa dacewa da annabi Ibrahim alayhi salam shine yace wa laqad istafainahu fid dunya ubangiji ta'ala yace mu ne muka zabi Ibrahim a nan duniya wa innahu fil akhirati laminas salihin ubangiji ta'ala yace a ranar kiyama Ibrahim yana daga cikin bayi waɗanda suke nagartattu na gure a wajen ubangiji sai yace idza qala lahu rabbuhu aslim ba mutananka labari lokacin da ubangiji ta'ala ya faɗa ga annabi Ibrahim yace masa aslim ubangiji ta'ala yace ya Ibrahim ka miƙa wuya da shi da bi gaba ɗayan ka zuwa gare ni qala aslamtu li rabbil alamin Ibrahim take yake yace na miƙa wuya da shi da bi ga ubangijin halittu ubangiji ta'ala sai yace wa wassa biha Ibrahim banihi wannan hanya ta Ibrahim alaihi salam bai bar duniya ba sai da ya ma ƴaƴansa wasiya wa Yaqub haka nan shi kansa Yaqub shi ma ya ma ƴaƴansa wasiyar cewa su bi tafarkin kakansu Ibrahim alaihi salam gaba ɗaya da Ibrahim da jikansa Yaqub kowanne ya faɗa ma ƴaƴansa yace ya baniya yace ya ku ƴaƴana inna Allah asdafa lakum ad-dina ku san da cewa ubangijinku ya zaba muku wani yardaddan addini abunsa shine musulunci dan haka falata mutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu ba ce sai kuna musulmi kaga wannan aya ne take nuna mana ashe dole ne mutun yayi kokarin wasiya game da cewa ayi masa kaza ayi masa kaza ayi masa kaza abin da ya dace shari'a duk wani abin da bai dace da shari'a ba wanda jama'ar sa suke yi to yi wasiyar cewa kar ayi masa. To dan haka shine in ka lura da yawan yanayin jama'a a yau mafi yawa a wannan zamani shine kaga wasu abubuwa a shigar da su a cikin addini abinda ba su da tushe a cikin alqur'ani da sunna musamman abin da ya shafi jana'iza. To dan haka wajibi ne musulmi yayi wasiya kafin Allah ya masa rasuwa cewa a tattala shi akan sunna a masa binna wanda take ta sunna. An gane ko? A yi masa tattali kenan, a tattala shi, in za a yi masa wanka a yi masa wanka yanda ya dace da sunna, a yi masa likkafani yanda ya dace da sunna, a yi binne shi irin yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Don haka a nan mutum yakan iya wasiyar cewa in na mutu wani zai wanke ni, in na mutu wani nake buƙatar yi min sallah, in na mutu wani da wani nake buƙatar su jibinci gawata su shigar da ni cikin kabari. An gane ko? Wanda ka tabbatar da cewa za su maka jana'iza wadda take ta sunna, da wani nake so su tsaya akan gawata wato su kula da ita. Domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana, ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ubangiji Ta'ala ya ce, ya ku mu'minai, ku yi ƙoƙarin kare kawunanku da iyalinku game da wata wuta ta musamman. Don haka duk abin da ya saba ma shari'a wanda za a iya maka bayan mutuwarka, to sai kai wasiyar cewa kar ai maka, domin ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa. Don haka mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke wasiyar cewa in na mutu a mun kaza, in na mutu a mun kaza, in na mutu a mun kaza, ko in na mutu kar a mun kaza, kar a mun kaza, kar a mun kaza, domin ya saba ma shari'a. Dalilai sun wuce a lissafa, ɗaya daga cikinsu hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya ƙara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sahihu Muslim. An gane ko? Da wannan as-sunan na al-Imam al-Baihaqi. Sa'ad ibn Abi Waqqas, wato dan Sa'ad ibn Abi Waqqas yake faɗa, an gane ko? Dan shi kenan Ibrahim, yake cewa mahaifinsa wato Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da yake cikin rashin lafiya ta mutuwa, sai yake cewa alhidu li lahadan, in na mutu ramin kabari ya ce ku gina mun kushewa, ku mun lahad. Idan aka ce lahad shine rami da za a yi, sannan a bangon alƙibla na kabari sai a yi lutu, domin wannan lahad kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa a nau'in ginin kabari shine yafi, kuma haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lahad aka masa kushewa. Wannan shi kuma al-lahad ya yi kasancewa a ƙasar haƙo kenan, gurin da yake da haƙo, domin gurin da yake da yashi lahad baya yiwuwa sai dai a yi ashaq, a yi rami, sannan a tsakiya a yi diya. To shi ne ya ce wansibu alayya labina nasban, ya ce sannan ku kafa tubali ku tattushe in kun soka na cikin lotan, kama sunni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga annabi yake wasiya, yana wasiyar a yi masa binna busa wadda take ta sunna, irin yanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sannan akwai hadisi daga Abu Burda, Allah ya kara masa yadda, Abu Burda yake wannan, Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari yake cewa Abu Burda shi ba sahabi bane ba, yake faɗa daga mahaifinsa shine Abu Musa al-Ash'ari, yake cewa ausa Abu Musa radiyallahu anhu hina hadarahu al-maut, mahaifina Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais, Allah ya ƙara masa yadda, ya mun wasiya a lokacin da wato alamun mutuwa suka halarto masa, sai yake cewa idan qalabtum bi janazati fa asri'u bi al-mashiya, idan kun daukawa ta za ku kai makabarta, yace ku dan gaggauta a wajen tafiya, ma'ana kar ku yi sando ku ringa taki daidai irin na ɗan mushau, yace kuma wala tattabi'uni bi mijmar, yace kada ku raka gawata wato da kaskwantura dan wuta, kamar yanda Yahudawa da sauransu suke da ɗan mushau, in za a raka gawa za a ɗau wani kasko hayakin turare yana tashi, shine sai yake cewa wala taj'alunna ala hadisiyan, kar ku sanya wani abu wato a cikin ku shewa ta yahudu baini wa bainat turab wanda zai sha makance tsakani na da kasa. Kasan akwai wadanda din sun zo cikin kabarin ma sai an yi wata shimfida sannan ake dora mawaci, yace to kar ku mun haka. Yace wala taj'alunna ala qabri bina'an, yace kuma kar ku sanya wani gini akan kabari na, ma'ana ku gina wasu burgina ko ku tada wata ilkatanga, yace kar ku. Yace wa ushidukum anni bari'un min kulli halikatin aw salikatin aw kharikatin, yace ina shaida muku, ina tabbatar muku, ba ni ba duk matar da take tilge gashin ta a sanadiyar mutuwar musiba ta mutuwa ta same ta, an gane ko aw salikatin ko wanda take mai kukan mutuwa, ma'ana ta ringa daga murya, aw kharikatin ko wanda aw kharikatin ko wanda take keta wuyan rigarta ko aljihu, cewa wai musiba ta mutuwa ta same su kamar yanda a jahiliya suke yi. Yace ina shaida muku duk mai yin haka da mai kukan mutuwa da wanda take mai aske kanta da wanda take mai keta wuyan rigarta gaba ɗaya ba ni ba su, an gane ko, domin a jahiliya wasiya suke yi kamar yanda Darfa ibn al-Abd al-Bakari a cikin waƙarsa yake cewa, yake faɗa ga wata masoyiyarsa yake cewa idza mitu fanini bima ana ahluhu wa shukki alayya rajiba ibnata ma'abadi, yace ya kediyar ma'abadi idza mitu, yace idan kika ji an ce na mutu, yace fanini bima ana ahluhu, imu kukan mutuwa da duk abin da kika san nayi mai kyau ki faɗa ki yabe ni ki kukan mutuwa. Haka a cikin kukan mutuwan zaka ji ana rirawa, wane ne kaza, wane ne kaza, wayyo wane ne kaza, irin yanda a yau ma matan musulmi suke wayyo wane mai zumunci, wane ne kaza, mun mutu mun lalace mun yi kaza, wanda ku akwai mala'ikun Allah suna nan kamar yanda manzon Allah ya faɗa kuma suna cewa amin akan abin da kuke faɗa, in kun ce mun mutu mun lalace sai su ce Allah ya ka amshi wannan muguwar addu'a ta su, Allah sa su mutu sun lalace, wayyo ina za mu shiga, duk masibar da kuka ruka ma kanku kuka yi, to waɗannan mala'iku suna cewa amin, tsammanin ka mala'ika ya ce amin a dawo da wannan addu'a. To don haka shine shi Abu Musa ya ce na shaida, ina shaida muku duk masu yin haka ya ce ba ni ba su. Qalu sai suka ce masa sami'ta fihi shay'an, shin ka ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hani game da haka? Qala na'am, yace kwarai, min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da wadannan abubuwa. Kaga anan yayi wasiyar cewa in ya mutu kar ayi masa kukan mutuwa, kar ayi masa kaza, kar ayi masa kaza, kuma in za a raka gawar shi ayi tafiya kamar yanda sunna ta karantar, kuma in an zo binne shi wasu abubuwa da ake na bid'a a ma mamaci shin guda a cikin kabarin sa, sannan a dora shi yace kar amun haka, kar ku sanya wani abu ya sha makance tsakani na da kasa, domin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukana hani game da waɗannan abubuwa. Wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Musnad, haka nan al-Imam al-Baihaqi, haka nan Ibn Majah, hadisin ya inganta. Sannan akwai hadisi na Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, shine yake cewa idza ana mitu fala tuzinu bi ahadan, inna mutu, yace kar ku sanar da wani game da mutuwa ta cewa wala ya mutu, ku kyale wanda yazo ya ga dai na mutu, jama'a sun taru ya tambaya ne aka yi, to shikenan ku fada masa, amma ku je kula sanarwa wala ya mutu, wala ya mutu, yace a kar ku yi. Fa inni akhafu an yakuna na'aya, yace ina tsoron kada a ji labarin da za ku bada game da mutuwa ta yi zamanto kai ya ku ne wanda ya haramta a shari'a. Yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anin nayi, yace domin ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana hani game da kai ya ku, kai ya kun da aka haramta shine irin yanda in mutun ya mutu a jahiliya za a tura jama'a suna bin titina titina, wane dan wane mai kaza mai kaza mai kaza ya rasu, maza a zo jana'izar shi, wane wane mai kaza ya rasu a zo jana'izar shi, to wannan haramu ne. Amma na a dan raku a fada ma jama'a wane Allah ya masa rasuwa za a yi jana'iza a lokaci kaza, wannan ba laifi bane, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sahabbai game da mutuwar wato annajashi sarkin Habasha kenan shi annayu kala biyu ne kayya ko kala biyu ne akwai wanda ya haramta akwai wanda yake kuma halak to shi kwata kwata ma shi anan Huzaifa cai karku ba wani labari domin ina jin tsoron kar aje ya zamanto ya kone wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani to dan haka al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa yake a cikin littafinsa a wannan al-Azkar yace wannan abu ne wanda yake ansu ma'ana abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci mutum yayi wasiyar duk abinda al'ada ta jama'arsa take gudana na bid'o'i to yayi wasiyar cewa in ya mutu kar ayi masa kaza kar ayi masa kaza kar ayi masa kaza kamar irin abubuwan da ake yi a yau irin su zaman makoki da za a zo a tare a yi rumfa a fashe kwana da kwanuka wannan haramu ne da irin kasancewar sadakokin da ake sadakar uku da ta sati da ta arba'in da ta shekara sannan an manta da kai wannan kwata-kwata baya halatta iya abinda za ka yi wasiya a mun sadaka amma ba tare da kayyade zamani ba an gane ko ba tare da kayyade zamani sadakar uku ko ta sati ko ta arba'in duk ran da kuka samu damar yi mun sadaka da duk abin da Allah ya hore muku kuma amma a kayyade ta da ran uku da ran sati da arba'in da shekara wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da suke na azo wai ayi masa fidawo wannan duka kwata-kwata abubuwa ne wanda wajibi ne musulmi yayi wasiyar cewa kar ayi masa kaza kar ayi masa kaza kar ayi masa kaza domin ya ci karo da shari'a ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk